صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duka ya boye tabataka Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin falalansa ya sake hada mu a wanga masallaci mai albarka masallacin Juma'a assalam na atruku kwaji a yau saboda mu saurari nasiha daga babban bako da muka yi kamar yadda Larabawa ke ce al-ma'ruf la yu'arraf sanenne ne amma ba ku taba ganin sa haka ba kuna sauraron sa a kafafan saduwa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala abinda zai fada mana Allah ya sa mu ji kuma mu yi aiki da shi mun dan samu jinkiri ba dan ba an samu jinkiri amma lokacin da Allah ya zafa shi ne ya fi zama mafi alkhairi muna fata ya kasance haka to ba tare da na tsawaita bayana tunda la'akari da lokacin la'asar mu yi sore mu ba Dr. Abdullahi Gadon Kaya daga Kano ya faɗi mana abin da ya sawaka mashi fal ya tafaddal mashkuran majura
amin usalli wa usallimu ala khatamil anbiya wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبدأ مناسبة واتو أوري نأيان قيدة جكين دالبامو دالبان إلمي masu sha'awar sunna da da'awa dan uwa Alhaji Muji Isa wanda ƴaƴansa zai aurar guda biyu da Farida da yayyan malamai da muke tare da su ga Mallam Sheikh Mallam Kabir ga Dr. Imam na wannan masallaci da suka rako ne kuma muke tare da su dama da hauni muna musu addu'a Allah ya albarka a cikin rayuwarsu kuma da'awa da suke yadawa a wannan kasa ta Benin a wannan gari na Kwatano Allah ubangiji ya sa albarka a ciki kuma ya ba su hakuri da gudanarwa kuma ya ba mu iko amfanuwa da rayuwarsu Allah sa mu cika da imani iyaye na mata ga ku kun haɗu a wannan masallaci na Masjidus Salam babban abin da ya hada mu shine mu yi wa kanmu nasiha mu gaya wa kanmu gaskiya mu yi abin da zai kubutar da mu kuma abin da zai taimake mu a cikin rayuwa mu samu rayuwa mai inganci rayuwa mai dadi rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar abu na farko cikin abin da zan fadakar da mu shine sunan lakciyata ki san halin mijinki dan ki zauna lafiya tare da shi ki san halin mijinki dan ki zauna lafiya tare da shi wacce take da aure ya kamata ta karanta mijinta karatun ta nutsu ta gane waye shi me halinsa me yake so me baya so sannan kuma menene dabi'unsa ta yadda inda za a tambaye ki halin mai gidanki wata kila mahaifiyarsa ma ba za ta pinki bayanin halin mai gidanki ba to duk matar da ta gane halin mai gidanta to za ta samu nutsuwa da ya za ta iya mu'amala da shi in mai fushi ne kin san yana da yawan fushi to ya zaki rayuwa da mai fushi tunda Allah ya baki shine mijinki idan mai hakuri ne to shikenan kin san mai gidanki yana da hakuri to shi ma sai ki ga ya zaki rayuwa da shi idan mai son kwalliya ne idan kuma azami ne idan kuma wasu abubuwa ne ba sai na faɗa ba duk kun fi ni sani gaba daya haka ke wacce zaki aure ya kamata ki san halin wanda zaki aura dan ki samu rayuwa ingantacciya ki samu rayuwa mai daɗi a tare da shi duk wanda ya sayi mota bai iya tuka motan ba zai je ta buge ta ya ta fada wa rami ya je ta accident ke ma in kika aure miji baki san halin sa ba zaki ta accident ne zaki ta hadari a cikin rayuwarki na aure yau kin yi yaji gobe ya zage ki jibiya ci mutuncinki ya bata ki da sauransu to abinda zamu tattauna da ku kenan a wannan zama ya kimanta ku ya ku iyayen mata musulunci ya ba ku matsayi ya ba ku daraja a da a tarihi mun karanta cewa mace kwata-kwata ba ta da kima a al'ummomin da suka gabata ba ta ma cikin lissafin abinda za a sa shi wai abu ne mai matsayi ko abu ne mai daraja wulakanta ta ake yi tozarta ta ake yi cin mutuncin ta ake yi kamar baiwa take mutum ya zo mata a gida ta zama ba ta da daraja ba ta da kima gado in an yi mutuwa a gida ba ta cin gado ba za a ba ta gado ba saboda ai baki isa ba ke ba kowa bane babanki ya mutu ya bar kuɗi mai yawa ƴaƴan maza su cinye a hana ki ki sha kuka ki haƙura kuma ba wanda ya isa ya bi miki kado idan an zo ma wasu ma lalacewar ta kai ga uba zai auri mace da ita da kishiyoyinta idan ya mutu dan mai gidanki ya zo ya aure ki dan mai gidanki ya kama ki ya saki a daki ya rika kwanciya da ki saboda ubansa ya bar masa gadanki ke ba za ki gada ba sai dai a ci gadanki wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf Allah ya haramta yace kada ku auri abinda iyayenku maza suka aura sai dai irin rayuwa ta jahiliya da ta gabata Allah ya mutunta ku da mace mai al'ada da mace mai haila a da idan mace tana al'ada wallahi ko gida gidanta wallahi ba za ta zauna ba koranta ake a fadda ita wajen gari wannan period menses da kuke baki saboda kin fara zubar da jini za a kore ki daga gida a kai ki wajen gari can sai kin gama jinin ki a dawo da ki namiji bai zai magana da ke ba bai zai ci abinci da ke ba bai zai mu'amala da ke ba duka wannan fa an yi shi a lokacin kafirci lokacin jahiliya amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yazo ya kori wannan dabi'a yace a ci gado qur'ani yace a ci gado lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله يزو يدد ربا يتشي يا ربا يتشي إذن أنزو ربان قادو ماذا سنة دا كسو دنغني دا أبن دا إيا يسك متسك برمسو ما تاما كم سنة دا كسو دنغني دا أبن دا إيا يسك متسك برمسو ماذا الله يتشي إسنا كل شيء إلا النكاح ku aikata komai da matanku banda saduwar aure kawai annabi ya dawo ya jawo mace kimanta ta ya daraja ta ya maida ita ita ce wato wata mai matsayi kina addinin musulunci addini ne da ya muku gata kar ku yarda da da'awar da ake muku na cewa musulunci ya tauye muku haki akwai yau waɗanda suke ta kiraye-kiraye a kafafen yaɗa labarai addinin musulunci ya tauye haƙƙin mata addinin musulunci ya taku wannan maganganu ne na banza maganganu ne na cutar da ku maganganu ne da za su fitar da ku daga gatan da Allah ya yi muku ya ku iyaye na mata ku sani ba ku da wani addini da ya kimanta ku ya ai miki duk abin da za a yi miki na goma ta arziki in ba addinin musulunci ba wani addini ne zai muku wannan to amma aure yana tattare da jarrabawa duk lokacin da aka ce zo ki hadu da wani to dole sai an samu sabani kun ga yanda Allah ya yi mu daban-daban to haka kuma halin mu da dabi'un mu suke daban-daban ina kira ga ƴan uwana iyaye na mata idan ba ku fahimci da namiji ba to za ku sha wahalar rayuwar aure da shi daga cikin matan da suka fi kowa wahala a duniya a gidan auren su sune matan da ba su gane waye namiji ba yaya dabi'ar namiji ba wata Allah zai hada ta da mai kudi wata Allah ya hada ta da talaka wata Allah ya hada ta da mai hakuri wata Allah ya hada ta da mai fushi wata Allah ya hada ta da mai riko wata Allah ya hada ta da mai budaddiyar zuciya wata Allah ya hada ta da mai tausayi wata kuma Allah ya hada ta da mugu wata Allah ya hada ta da mai son haihuwa wata kuma Allah ya hada ta da wanda baya son haihuwa wata Allah ya hada ta da dogo wata kuma Allah ya hada ta da gajeri wata Allah ya hada ta da mai kiba wata Allah ya hada ta da bushashshen siriri wata gashi nan dai kala kala kowa da irin zabin da Allah ya masa sana abu na biyu ba dole ne abin da kike so zaki same shi ba kamar yadda kika yadda a rayuwa a yau da yawa zaki burin kina son abu kaza kina son abu kaza amma baki samu wannan abun ba ba dole ne kuma irin mijin da kike so ba shi zaki same shi wata tana mun magana jiya tana mun fatawa tana cewa malam na rasa mijin da nake so Allah ya hada ni da wani wanda ba shi nake so na aura ba amma yaya zaki lokacin auren ki yayi wanda kike so kuma Allah bai hada ki da shi ba haka zaki hakura kina neman gida iri kaza baki samu baki zauna a wanda kike samu kina neman yadi kaza baki samu baki karbi wanda kike samu kina neman abinci kaza baki samu baki karbi wanda kike samu tace har yanzu kuma Allah ya zo ya dada raba ni da mahaifiyata mallan ina zan sa kaina nace ki hakuri dan haka ina so in shaida muku iyaye na mata musamman waɗannan yara guda biyu Amari da Hamdiya da Farida da aka yi auren ku ko za a daura auren ku wallahi za ku shiga wata rayuwa tana buƙatar hakuri kuma duk wata mace da kike gani na faɗa na maimaita tana zaman hakuri ne a gidan aurenta musamman a irin auren wannan lokaci da zan bi ku yau layi layi in ce kowa ta yi bayani akwai wanda take zaune 100% a gidan mijinta ba ta da damuwa ba za a samu ba zai wahala sai dai a ce mallam ana dai zama hakuri sai dai ki hakuri ta can sai dai ki hakuri ta nan a mangare ki a nan ki je gidan iyaye ki ce ki koma ai miki kaza ki ce ki haka dai rayuwar take to ba wani dan adam da Allah ya yi shi a duniya da yake samun abin da yake so 100% dan haka Allah ya kaddara namiji zai auri mace za ta auri namiji za a daura aure da salatin annabi a ce yau an zama daya zaki zauna da mutumin da baki taba kwanciya da shi wuri guda ba unguwa bata taba hada ku ba wata kila baki taba zama na awa 2-3-4 da shi ba yau za a zo a hada ki da shi a daki daya a ce ki je ki kwana da shi baki san halinsa ba sai na zahiri yanzu idan baki hakuri ba ya zaki iya jure wannan rayuwar kin wayi gari yau a gidanki a cikin gata babanki yana son ki mamanki tana son ki iyayenki suna kaunarki ana miki kaza abinci sai an kawo miki abu kaza sai an miki yau zaki wayi gari wani mutum zai zo ya zauna kullum kawo abinci ki kawo kina zama kawo ruwa ki kawo dauko cokali ki dauko kawo ruwan sha koma debo mu ruwan wanke hannu koma yaya baki kaza ba yawanci mu maza abinda muka iya a gida ba da umarni ayi kaza wata yarinya bata samu kulawa ba, bata samu tarbiya ba, bata samu karatu ba da fahimta ba, da aka yi auren ta taga aikin yayi yawa, wani tace kai ni fa ba baiwa ka bace, ni fa ban zo gidan nan dan kame da ni baiwa ba, yace ke to in ban saki aiki ba zan sa, tace to ni baiwa ne zaka ce ka ce kaza nayi kaza, ka ce kaza nayi kaza. Daga nan auren ya samu matsala, sai da zage zage aka rabu. To zaman aure yana bukatar hakuri, yana bukatar a kwantar da hankali. Yau za mu yi magana akan irin mazajen da ake rayuwa da su a gidan aure. Kuma Allah ya sa da duk mijin da zan gaya miki, insha Allah sai an samu matar da take sifar mijinta ne irin wannan. Kawai ki ta addu'a, Allah ya kiyaye kada faɗi sunan mijinki ko kada faɗi sifar mijinki. Abu na farko daga cikin jarrabawa da Allah ya yi wa mata, ni nakan dauke shi a matsayin jarrabawa. Kina matsayin musulma, zaki iya zuwa ki je ki aure, Allah ya jarrabe ki da mijin da yake tariku salati bai damu da sallah ba, baya sallah. Ba zan iya irga muku sau nawa adadi da ake kira na, mata suna kuka suna kira na cewa malam malam ni fa mijina baya sallah, ya halatta zauna da shi? Malam ni fa na lura mijina fa bai damu da sallah ba. Wani hada sallah yake, wani kuma zuwa yake, in yana gida zai yi sallah, in ya fita kasuwa ba zai yi sallah ba, wani ba zai taba cewa ɗansa ya je sallah ba, wata tace mijina bai taba cewa tashi ki je ki sallah ba, wata ce mijina bai taba tashi na da asubahi ne sallah ba, mijina bai taba bincikan nayi magariba ko nayi isha'i ba. Kamar yadda ake samun miji irin wannan, to ana kuma samun mace mai irin wannan ɗabi'ar, wacce ita ma ba ta son ta yi sallah. Iyayena mata ku sani cewa sallah rukuni ne a cikin rukunan addini, dole ne sallah, babu musulunci ga mutumin da baya sallah. Yau gashi an daura aurenki a masallaci da salati annabi, amma kin fada hannun mijin da yana cewa shi musulmi ne amma kuma baya sallah. Abin tambaya shine, matar da Allah ya jarrabe ta da mijin da baya sallah, ya za ta yi da shi? Kashi auren za ta yi? A'a, za ki bi matakai ne kamar haka. Na farko, a yi ƙoƙari tunda an yi auren da soyayya, tunda an yi auren da ƙauna, a gaya masa cewa sallah dole ce, sallah wajibi ne, sallah ibada ne, kuma sallah ba a samun rahamar Allah, ba a jin daɗin rayuwar duniya, ba a samun kwanciyar hankali a lahira idan ba a yi sallah ba. A gaya masa sallah dole ne idan iyayensa ba su gaya masa ba. A gaya masa kuma ba za a iya ci gaba da zaman aure da shi ba matukar baya sallah. Wani kana so na, wani kana ƙaunata, to kai sallah. Idan da na san baka sallah, ba zan aure ka ba. Wani duk soyayya da muke da kai, matukar baka sallah, ko kana wasa da sallah, ina shaida maka aurenmu zai iya samun matsala. Ki ja shi, ki fadakar da shi. Akwai matar da su ce wallahi malam mijina baya sallah, amma ni na sa shi da yake yin sallah. Saboda da yawan ku idan kun zo hira kun zo zance, ba ku bincika yana sallah ko baya yi. Kwanan nan na ba wata yarinya wani na ba ta wata shawara, na ce ki yi ƙoƙari ki binciki wanda yake neman ki da aure, kafin ya tukui kuyaki ya kai ki gidansa, ki gane shin yana bin dokar Allah. Idan yana bin dokar Allah, shi ne za a ce da shi Allah ya ce ka yi wa matarka kaza, ya zo ya yi mata. Idan har dokar Allah ma baya binta, kina jin ke zai bi dokarki? Bai girmama Allah ba, zai girmama ki? Kamar yanzu namiji ne da baya bin iyayensa, sai kika je kika aure mijin da baya bin iyayensa, baya respecting baban shi, baya respecting, baya girmama mahaifiyarsa, ke kina tsammanin idan ya aure ki sai ya zo ya bi naki iyayen, sai ya zo ya bi ki? Mutumin da bai girmama uwarsa ba sai ya girmama uwar wani? To yana daga cikin kuskuren da kuke yi wajen bayar da ƴaƴanku, ba kwa bincika tarbiyyan mazajen da za su aure ƴaƴanku. Nace da ita, tace na lura mutumin nan kaman bai damu da sallah ba. Nace ki gayyace shi wata rana kamar ranar Juma'a, kice kina son ganin sa, za ku yi zance da shi ranar Juma'a kamar irin 12 na rana, ki gani. Ko ki gayyace shi ranar da ba ranar Juma'a ba ki kira shi. Haka ki kira mutumin nan, yazo suna hira suna zance, aka kira sallar azhar a duk unguwa, mutumin nan yana ji yana zaune tana jiran ta ga zai ce aje ai sallah. Wallahi bai ce aje ai sallah ba, soyayya ta rufe masa ido. To akwai matsala can ta gaji da jira mala, sai ta ce zan je ne sallah, sai ya ce ki je ki yi ki dawo ina jiran ki. Ki je ki yi ki dawo ina jiran ki. To yanzu a nan tana buƙatar wani dogon bincike, haila yake yi bai sallah ba, inda yana jinin al'ada ne sai mu ce yana haila ne ai bai sallah ba. Haka yarinyar nan ta fita ta je ta yiwo sallah ta dawo, goganki yana zaune yana chatting yana danne danne waya. La'asar ta zo, aka kawo masa abinci, ya miƙe ƙafa ya share abincin nan das mutumin kawai. La'asar ta zo ta ce an kira sallah, ya ce je ki yi ki dawo ina jira ki. Wai sai ta zo wai tana tambaya mallam yanzu me hukuncin soyayya da irin wannan. Nace kina da hankali kuwa, ai tunda ya riga ya bayyana miki me halinsa, to wannan mutumin bai damu da sallah ba. To wallahi akwai su da yawa, ki zo ki aure mijin da ba zai iya cewa danki tashi ka je kai sallah ba. Dan haka ki masa nasiha, ki masa wa'azi, ki dora shi akan hanya ta daidai. A kor a rinka tura masa wa'azuzzuka da kike magana akan muhimmancin sallah. Manzo Allah ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahumus salah, alkawari dake tsakanin mu da wanda ba musulmi ba shine sallah. Idan sun tsaye da sallah mun kyale su, in ba su tsaye da sallah ba sun kafirta zamu yake su. Kuma bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shine me? As-salah, 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 yin sallah. Dan haka ina tausaya miki kwarai da gaske in kika fada hannun mijin da baya sallah, kamar yadda kai ma ina tausaya maka kwarai da gaske in ka fada hannun matar da bata sallah. Akwai shi ma mijin da yake cewa shi babban damuwarsa ga matarsa bata damu da sallah ba. Idan yazo zai safi sallah asubahi, tashi 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 tashi, to na tashi. Idan yaje ya dawo tana kwance, kin san me take yi? Sai ta tashi sai ta dauko sallaya. Me kuke ce sallaya? Wannan kafin
tafi,
eh
tafi
tafi, sai ta dauko tafi sai ta shimfida, sai ta dauko charbi sai ta aji, sai ta dauki tafin sai ta rufe charbin da shi. Yana zuwa yana magana kin yi sallah, sai ta ce ga sallaya ga ta nan yanzu yanzu nayi sallah na gaba. Kuma wallahi ba ta yi sallah na ba. Me yasa ba kiya sallah haka kawai ba ta yi sallah? Wal iyazu billah, da ka kuyi kokari ku bincike. Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da mu rinka yin sallah, kuma sallah addini ne, ibada, ibada ce wacce take ta wajibi ta tilas. Abu na biyu daga cikin halin mazajen mu, akwai mijin da Allah zai jarabe ki baya zaman gida fata fata, mai hira ne, yanzu ya dauko ki ya raba ki da iyayenki ya kawo ki gida, daga ke sai ke sai aljanin gida, amma in ya buga ya fita ba zai sake dawowa ba sai kin yi bacci. Akwai wanda karfe 3 yake dawowa, akwai wanda sai 2 dare yake dawowa, akwai wanda tace wallahi mallam haka zan zauna in ya fita tun da safe nayi abinci da daddare, in shirya masa abincin sa, nayi wanka, na sa turare, na gyara jiki, in saka kayan bacci, in yi kwalliya, in yi duk abu nan, in zauna ina jiran mutumin nan har sai abincin sa yayi sanyi bai dawo ba. Tace nayi ta jira, nayi ta jira, nayi ta jira mallam, in na buga waya yayi ta fada, me yasa zan takura masa? Mallam bai zai dawo ba, dole sai bacci ya dauke ni, yazo ya tarar da ni da yawun bacci. Wannan abun yana damuna mallam. Kuma in yazo ya ga kai bacci yayi ta fada, da yawa daga cikin mazaje irin masu dogon hirar nan, masu makara ba sa dawowa da wuri. Wai kuma idan ya tarar da ke kin yi bacci ya kama zage zage, wani ya zo da wallahi tulloi gudun gulakonci, wallahi ni ba zan yadda ba, ni ba za a jira ni ba, sai a zo ana ta kaza kaza kaza. Yana murkuɗa baki ya tauye hakkin matarsa, bai kula da tarbiyya ta musulunci bai kula da haƙƙi na aurataya ba tazo idan bata in tayi bacci ya zage ta yace mutuncinta wata tace malam ba abinda na tsana irin namiji yazo ya neme ni bayan na shiga bacci ina cikin bacci namiji yazo ya tashe ni wai mu zo mai alakar aure tace malam gaba dai ba na jin dadi ba na son wannan abu amma Allah ya jarrabe ni mai gidana haka yake wannan zalunci ne din namijin da yake da irin wannan dabi'a ya kamata ya sani cewa bai dauko hali na kware irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an tambaye na Aisha hadisi sahihi tace manzon Allah yana zama a gida kuma idan ya zauna a gida yana ma hidimar iyalinsa kenan ana son miji mai zama a gida in ya dawo daga sana'arsa ya dawo daga wajen aikin sa ya zauna wajen matarsa maza ya kamata ku sani a duniya cewa matanku suna da haƙƙi akan ku ku zo ku zauna da su ku hira da su wallahi mata sun shagaya mana cewa babu abin da suke jin dadi irin yau a ce gwamnati ta kafa doka ba wanda zai fita ya zauna a gida a ranar zaki ga mata suna walwala ko ana zabe ko an kafa wata doka mace tai kwalliya ke abinci mai kyau tana ganin mijinta tana kusa da shi yana kusa da ita wannan abu ne na faranta miji amma mutum zai falla ya kama hanya ya tafi ya je ya zauna yana hira da abokanansa abokanansa sun fi masa daraja abokanansa sun fi masa matsayi akan matarsa abun tausayi wani yana da ƴaƴa ma sun fara girma mai kun yazo ya zauna da ƴaƴansa su ganshi yayi hira da su ya tattauna da su ya ji meye matsalolin su yayi tattauna da su ya hira da su baya yi kin zama mai gadi kin zama mai gadi kin zama security gida in ya dawo akwai wanda in ya dawo da kararrawa yake kiranta tawo tawo sai ta dawo da gudu muna kira ga maza don Allah ku ba wa matanku hakokin su na ku zauna da su a gida ku hira da su ku ci abinci a cikin gidajenku ku dan ba su lokaci da daddare kafin ku yi bacci wannan haƙƙi ne manzo Allah yana zama a gidansa sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna zama a gidajensu Allah ya kara musu yadda kuma suna farantawa ainihin wato matan su amma yau mazan yanzu sai wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ainihin wato kebance wani ya zauna yana karta a waje wani ya je yana zauna yana lido a waje wani ya je yana hira da matan banza a waje ya bar matarsa ta sunna baya zuwa ya dauke mata kewa bai san kwalliyarta ba bai san adanta ba to idan Allah ya jarrabe ki da wannan miji ina baki shawara kamar haka ki kokari ki kula da kanki ke kanki ki rinka yin abin da zaki ja hankalin mijinki ta hanyar kwalliya ta hanyar gyara jiki iyaye na mata ku yi hakuri na gaya muku gaskiya daga cikin mazaje akwai wanda suka ce ai malam ni ba na so in zauna a gidana saboda halin matata kaza ne akwai wacce take kaza ma ci kazan taske yasa baya iya zama a gidanki a dakinki miji ya zo falo yana wari yara sun yi fitsari ba gyara ba an ci abinci an zubar da shi a wurin tarkace sun mukara kayan wanki datti kazanta gidanki bai da dadin zama dan tiraran wuta da ake sawa miji ba kya sawa lalle kunshi kwalliya gyaran jiki da ake wa miji ba kya yi haka zaki zo furtuk ki tsaya a gaban mijinki yaya zai sha'awar ya zai zauna a gidanki yaya zai yi sha'awar ya taso daga aiki ya dawo da wuri ya zo ya zauna kusa da matarsa ya ji ta tana tashi ba kya kitso ba kya yanke farce ba kya sa turare ba kya kaza duk abin da ya kamata a yi wa namiji a ja hankalinsa a kula da shi ba kya yi to yaya mijinki zai zo ya zauna a gidanki yaya zai dawo da wuri ya yi hira da ke da haka dan Allah iyaye na mata ku zama masu tsafta ku zama masu kulawa ku zama masu kula da jikinku babban abin da zaki kula da shi ki kula da ainihin wato a tarihi na mata magabata akwai wata baiwa Allah da ta aurar da yarta tana mata nasiha tana cewa ina baki shawara ki kula da abuwa kamar haka tace ina baki shawara yake amarya karki yadda mijinki ya ji wari a jikinki. Kin san me ake nufi? Ko da zai sa hancinsa a hannunki, ko zai sa hancinsa a kirjinki, ko zai sa hancinsa a kanki, ko zai sumbanci hannunki, ko karki bari mijinki ya ji wari a jikinki. Mutumin da zaka zo ka haɗu da shi wuri guda, yaya zaka bari ya ga wallan kai ga kazantarka? Da yawa daga cikin mata na shagaya musu na karatu, ke kike jawowa mijinki rena ki. Daga cikin dalilin da yasa miji yake rena mata, idan matar ta zama kazama, sai ki ga yana gudunki. Da kin zo sai ya ce maza, wallahi akwai matar da ta ce malam baya yadda mu haɗu shimfiɗa ɗaya da shi. Da ta zo sai ce dan Allah ki dan matsa. Sai ta matsa ki matsa na ce miki ni dan Allah karki takura. An samu matsala hajiya, rayuwa ta lalace, an samu mushkila. Ai ya kamata ki zama kin mallake mijinki ta wannan janibi. To gaskiya kuna da laifi, ba kwa so a faɗa, amma za mu gaya muku gaskiya don ku gyara ku inganta rayuwarku ta aure. Da babban abin da ake mallakar namiji shine tsafta, kula, gyaran jiki. Yanzu mace za ki ga wata in ta haihu gidanta wari, warin jigo, tumbudin yaro, wata tana shayar da yaro, ga ainihin kirjinta mamanta nono ya zuba, yayi wani abin nan, yaya miji zai sha'awar ya zo kusa da ke? Saboda Allah, yayi tumbudi, ga tumbudi, hijabinta ya lalace, wane ne? Wai ai kaza kaza kaza. Wata miji ya zo yana faɗa tana cewa to ni za ka zo, ai yanzu ka san ba ni kaɗai ba ne, yanzu ai mun zama mu biyu mu uku. Aiki ne kama ki, ai zaman aure, ai training din soja ne, training din ɗan sanda ne. In dai kin shiga gidan miji, aiki ya kama ki, aiki za ki tuguru, ki tsaya ki kula da kanki. Shi yasa da yawan ku ake zuwa a muku kishiya ba ku shirya ba. Nan da nan sai a zai a zuga shi, wallahi a ce tunda ba ta da kula ka, dai ka nemo ta, ya je nemo ƴar yarinya, ƴar gangariya, budurwa, ƴar bakin titi, ƴar kwakwakwal kwakwakwal kwakwakwal, yes 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 yes. Ita zai je ɗauko, saboda me? Ta ɗauki hankalinsa, ta yi kwalliya, tana ƙanshi, ta gyara hijabi, ta yi kula, ta yi ƙunshi, ta yi gyara. Ke ku a gida kin kashe kanki. Da haka da yawa daga cikin dalilin da ya sa mazajenku ba sa zama a gidajenku, rashin kulawa, rashin tsafta. Wai sai dai in ya je waje ya jiyo ƙanshi, a gidansa baya jin ƙanshi. Kina ina? Ba ki da turare a gidanki? Kina ina? Ba ki da kayan ƙanshi a gidanki? Me kike yi? An taɓa zaman aure mace ba ki da turare? Ba ki da turaren jiki? Ba ki da turaren ɗaki? Ba ki da turaren kwanciya bacci? Ba ki da turaren tsakar gida? Ba ki da turare kala kala? Gashi nan a duniya kina shirme, kina wasa wajen kallon ruwa kwaɗo ya zo ya miki ƙafa? Ki kula. Abu na biyu, wani ya ce malam abin da ya sa ba na zama a gidana na hira da matata ba ta iya magana ba, da an fara hira sai a kama faɗa. Ai ko da mun an wuya kunci ne go ai ko kaza kaza. Wai da ya faɗi magana, wai sai ya ce wai habaici yake mata. Yace ke baki san wasa ba? Yo wasa ni duk wasa ko ku sake mun irin wannan wasa. Bata iya barkwanci ba, bata iya wasa ba. Yace mallan na kwammace gwanda in je wajen abokanan mu mu hira mu tafa fa mu buga nani da abokanina, akan in zo zauna da ita. In muka zauna minti 10 minti 20 wallahi sai mun yi fada. Wata fa zuwa ya miji yace, yace ya na ganki a karbin ranki a bace. Tace haka Allah yi, ko na ka gyara ni. Yanzu har yanzu ba ku waye ba. Aina za ku sha wahala da maza, da haka ki kokari ki gyara. Idan Allah ya darabe ki da miji da baya zama, ki kokari ki masa abin da zaki dauki hankalinsa. Ina kira ga iyayena mata, in kin kare mutuncinki, to in Allah ya sa yadda miji zai yi kokari ya kare ni. Idan Allah ya darabe ki da miji irin wannan, sai ki dage da addu'a da roƙon Allah da jawo hankalinsa, da kuma yi masa abubuwan da za su dauki hankalinsa. A yi kokari a raba shi da abokanan da suke sa shi yana doguwar hira. In yana da wata majalisa da yake zama, a yi kokari a haɗa shi da Allah ya mai da majalisarsa a cikin gidansa. To wannan shi ne zai taimake ki ƙwarai ƙwarai da gaske. A miji da Allah zai iya da rabanki na gaba, shine mijin da yake mai yawan tafiye tafiye baya zama shi wannan tafiyar ko dai ta halal ko ta haram ko tafiyar arziki ko tafiyar banza ina ba da shawara wa mata da Allah ya jarabe su da mazaje masu yawan tafiya yawan tafiyan ba wai abin ki ne ko abin zargi ba duk matar da ta auri miji dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati mai yawo mai yawan tafiye tafiye to ya kamata ki san wani irin miji kika aura kenan dole buƙatar ki na ɗa mace dole sai kin rage kakkita da hankalinki da sha'awa kakki dan kwararanki akan buƙatar sa a koyaushe saboda mijinki ba mazauni bane amma Allah ya jarabe ki kin aure shi ya zaki sai ki kokarin ki meyarda rayuwarki zaki rayu ne da shi a iya lokacin da yake tare da ke in ba haka ba in babu tsoron Allah wannan yasa muke ci samun matsaloli mata suna gayyato wasu mazaje gidajensu suna biya musu bukata in kin san ba za ki iya ba lokacin da yazo neman ki kika fahimci sana'ar sa zirga zirga ne ba mai zama bane to sai ki ce a'a ni na fi son mijin da kullun yana gida kai hakuri Allah kawo wata ka aure ta lokacin da zaki aure shi baki san sana'ar sa ba baki bincike ba akwai mutumin da yace wallahi duka duka a shekara in ya dade a gidansa an buga lissafi bai fiye wata ɗaya ko wata biyu ba a tsawon shekara gaba daya kullun yana sama yana yawo kamar tsuntsu yanzu da matar sa ya zai mallan an samu matar aure tana neman direban ta saboda mijinta bai tafiye tafiye ne an samu matar aure tana neman almajiri kukun gidanta da mai mata aiki an samu an samu matar aure tana neman kanin mijinta an samu matar aure mai mijinta mai tafiye tafiye ne tana neman abokanin mijinta ba wai fa ana neman ta ba ita take nema daka ya kamata ku san irin mazajen da za ku aura in Allah ya jarabe ki mijinki mai tafiya ne to sai ki zama mai hakuri ki zama mai kai zuciya nesa ki ta masa addu'a Allah ya sa masa albarka a cikin ainihin wato kasuwancin sa da yake yi idan kuma yawon banza yake yi to sai ki ta addu'a Allah ya yi masa wannan yawon banza kuma duk lokacin da mutum yayi tafiye tafiye a ƙarshen rayuwarsa zai zo ya zauna a gida sai dai kawai lokacin da zai zauna a gidan kuma ya gaji ke ma kin gaji shi ma ya gaji a hakan dai za a ci gaba da hakuri da ainihin juriya abu na biyu inda hali ki makale masa ku rinka tafiya kin zama makale mata kenan duk inda zai je tunda yana da hali yana da iko ki ce mai gida zan rinka raka ka haka wata ta gaya wa mai gidanta yace zai yi tafiya zai tafi Paris sai ta ce ga passport dina buga mana visa mu tafi tare yaya za ka ta ce ai kafa ta kafar ka ai ai duk inda za a je me ya faru ta ce bazan iya zama ba kai a kusa da ni ba idan yana da hali yana da iko zai iya tafiya da ita akwai mazajen da yawa sukan dauki matan su yi tafiye tafiye da su dan su kare kansu daga fitintunu kuma abin tausayi da wasu mazajen masu yawan tafiye tafiye in ba masu tsoron Allah bane duk inda yayi tafiya akwai matan banza da za a kawo masa ku duba abun mamaki mutum ya bar matarsa ta sunna ya bar matarsa ta halal amma ya je ya sauka a wani hotel wata matan banza ne ma za ta zo ta dauke shi a airport akwai matar da ta kama mijinta yana waya da matar banzan da wai ita ne ma za ta zo airport ta dauke shi ba ta kama musu daki ta kama musu hotel ta yi masa abinci kenan kina nan kina hamma mijinki ya tafi ya barki yana can yana tare da matan banza dole sai kin yi hakuri dole sai kin bi hanyar da zaki iya rage wannan faruwar wannan barna kuma akwai mutanen da Allah ya yi su dabi'ar su dabi'a ce ta rashin tausayi dabi'a ce ta rashin jin kai ɗabi'a ce ta rashin sani ya kamata ka dauko yar mutane ka aurota ka ajiye ta ka watsar da ita ka tafi ka bar matar ka ta halal ka je ka kama matar banza shedaniyar mata ka je ka lalata rayuwarka da ita kuma taka matar ta sunna ta zama wulakantacciya ba ta da kima ba ta da daraja ba ta da matsayi a gare ka wallahi wannan jarabawa ce ba karaman jarabawa ba dan haka shawara ta anan duk wacce za ta yi aure ta binciki ya yanayin mijinta yake idan zaki iya jurewa ai ta dogon tafiya a tafi a barki wa anan wannan babu matsala ki aure shi ki ta hakuri da abin da Allah ya baki daidai gwargwado idan ku kin ga ba zaki iya ba to maganin kar ayi kar a fara maganin kar ayi kar a fara akwai matar da ta bugo take cewa malam ni gaskiya Allah ya yi ni mace ce da ina son namiji ya zama yana kusa da ni miji na yana kula da ni in na juya ina tare da miji na dan haka Allah ma ya jarabe ni da zafin kishi ni ba na son ma miji na ya kishiya ya mun kishiya yau a ce ma ba na tare da shi yana gidan wata ni ba na iya jura to amma wanda yake nema na gaskiya malam ba mazauni bane tafiya zai ya bunka in ya tafi zai share watanni kaza baya tare da ni malam mai shawara nace idan kin ga ba za ki iya jurewa ba ba za ki iya rikewa ba to kada ma ki bari auren ya faru dan kada a zo a samu matsala ya zo ya taba muku addinin ku ya zo ya taba muku mutuncin ku sannan abu na gaba cikin mazajen da ainihin wato ake fama da su Allah zai iya jaraban ki da shi shine namijin da yake a bai san haƙƙin matarsa ba baya iya bambance haƙƙin matarsa da haƙƙin kannansa da haƙƙin ainihin wato abokanansa da haƙƙin mahaifiyarsa da haƙƙin makota shi wannan miji ne da yana da wahalar sha'ani zai iya wulakanta ki akan kaninsa ya fi fifita kaninsa akan matarsa ya fi fifita yayyensa akan matarsa kuma za a iya kullo miki wata tsiya a gida yazo ya ba su gaskiya ke kuma ya tozar kake to anan shine amfanin ka auri miji mai addini wanda yana iya sauraron ilimi manzo Allah ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan yazo muku wanda kuka yarda da addinin sa da dabi'ar sa fa zawijuhu ku aura masa yar ku in yana da addini yana da kyakkyawan hali to ba zai tauye haƙƙin matarsa ya bawo wani ba illa tafalu in ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid ko fasadun kabir a wata riwaya za a samu fitina mai fadi a bayan ƙasa ko fasadi mai girman gaske a bayan ƙasa abin da ke faruwa shine lokacin da miji bai san haƙƙin matarsa a kansa ba bai karanta haƙƙin matarsa a kansa ba sai Allah ya jarabe ki ka auri irin wannan miji to kina da aiki ki sa mijinki makaranta kina da aiki ki kulla alaka tsakanin mijinki da malamai kina da aiki ki rinka sa masa wa'azi yana sauraron me malamai suka faɗa ga kes da ya faru kamar haka mutum ne ya yi wuce fane ya siyo kayan abinci komai ya cika kitchen din matarsa amma yana da kanne yan mata wanda ba su yi aure ba idan suka tashi sai su yi shirgi su biyar su shida sai su zo ɗakin gidan matar yayansu sai su shiga kitchen su faffasa kwai da tsakar rana su soya kwai da tsakar rana su ci su kware taliya su zuba su shiga fridge tun da gadara suke gidan dan uwansu ne su ɗebi nama su ci abin da suka ga dama da wata ya zo ƙarshe ta ce masa abinci ya ƙare sai ya kama zage-zage dan me za a yi masa haka ai shi lissafinsa na kaza ne ai kwana kaza ne sai ya ce ba zai yadda ba almubazzaran mace ce da ba ta kula da haƙƙi mace da ba ta tausayi mace da ba ta da jin ƙai sai ta ce ranka ya daɗe kannanka 'yan uwanka su suke zuwa suke cinye maka abincinka
to ni dai ba za ki hada ni fada da ƴan uwana ba, ba za ki hada ni fada da dangi na ba, ba za ki hada ni kana ba.
To kin ga anan gurin wannan mijin naki bai iya bambance haƙƙin kike matar aure da kuma haƙƙin ƴan uwansa da danginsa. Yanzu wannan abinci da ya sayo na ƙannansa ne ko naki ne? Naki ne da shi. To amma yayin da ƙannansa suka shiga gidansa suka keta haƙƙin matarsa, ta farko bata isa ta tambaye ta ba, saboda suna gadara gidan yayansu ne. Aure ya mutu da yawa akan wannan abu. Ke ba ke kika lalata abinci ba, a zo a zarge ki a ci mutuncinki a kai. Da ta wayi gari ta zo tana hana su taɓa kayan abincin, sai kuma suka fara faɗa da uwar miji. Ita kuma uwar miji, don me za a hana ƴan uwan miji a hana yara ƴan mata zuwa gidan yayansu? An samu matsala. To Allah zai iya jarabanki da miji wanda yake da irin wannan larura, to ya ya kamata ki, sai kin yi kokari kin bayyana masa ga yanda ya kamata ya yi, ya kula da haƙƙinki, ya kula da haƙƙin danginki. Baki hana a ba ƴan uwansa abinci ba, baki hana ƴan uwansa zo gidan shi ba, baki hana ai zumunci ba, amma kuma kina da haƙƙin kitchen ɗinki, ɗakinki, secret ɗinki ne, sirrinki ne. Bai kamata wata ta zo ta shiga wajen dafa abincinki ta keta miki alfarma, ta yi abin da ta ga dama ba, ta zo ta ci abin da ba shi ake cinsa a wannan lokaci ba. Wannan yana iya lalata aure, kuma yana iya raba tsakani. Allah kare mu. Daga cikin mazaje da ake aura, ana iya auren miji wanda yake malami ne mai wa'azi. Wannan mijin ta malami ne, matar malami. Ita ma matar malami sai ta yi haƙuri. Duk wacce ta aure mai harkar karatu, Malam Aiman Afuwa fa. Yawa, Aiman Afuwa. Duk wacce ta aure mai karatu, mai neman ilimi, mai wa'azi, mai karantarwa, wallahi sai ta yi haƙuri. Ba cewa ne kar a aure mai ilimi ba, kar a aure mai da'awa ba, amma rayuwa da shi sai an yi haƙuri. Ta yaya? Saboda shi mutum ne mai mutane. Duk wannan wani sirri ne na zaman aure da nake gaya muku. In baki fahimci mijinki ba, za ki wahala da shi. Mijinki da'iya ne, za a yi ta kiransa a waya, maza za su kira shi, mata za su kira shi, ƴan mata za su kira shi, zawarawa za su kira shi. Yau duk wani malami da ku sani a ƙasar nan, ana bibiyarsa, a kira shi a waya, a yi masa fatawa da mutanen kirki da na banza, mata na ƙwarai da wadda ba na ƙwarai ba. To kar ki tada hankalinki don kin ji mijinki yana waya, wata ta kira shi suna fatawa. Wai wata wai mijinta ana masa waya, sa hansfuri mu ji waye yake da wa kake magana, wai haka wai take fatawa, wai a sa wai sai ta ji da waye, saboda ta jiyo muryar wata yarinya. To yanzu shikenan, saboda Allah ba zai waya da mace ba. Kin yi wa kanki adalci idan kika ce mijinki ba zai waya da mace, to fatawa ake masa. Yarinya ce jinin al'adanta ya lalace mata, ba za ta tambayi malami ba. Yarinya ce wani yake neman ta, take neman fatawa akan halinsa, ba za ta tambaya ba. Malami ne, yana koyarwa a Islamiya, ba za a kira shi a mai fatawa ba. Wani yace wallahi mallam haka, ina da gida, sai ta zo ta bi wayata, ta shiga inbox na wayata, ta shiga contact na wayata, duk sunan da ta gani ta ga an rubuta ke kaza, ba a cika sunan ba, sai ta kwafe ta aje, sai ta kira mutane tana musu waya. Wai datta ji wai mace ce? Wallahi kin mulakanta kanki, kuma kin shiga gonar mai gidanki, kin shiga haƙƙin da ba naki ba. Sannan malami mai wa'azi dole wata ran zai tafi yawon wa'azi, ki haƙura da shi. Kamar yadda matar ɗan kasuwa ta haƙura da mijinta ɗan kasuwa mai tafiya Ingila ya saro kaya, mai tafiya Kwatano ya siyo mota, mai zuwa kaza, ba ta haƙura da shi ba. To ke ma tun da malami kika aura, dole za ki ji shi yau yana ƙasa kaza yana wa'azi, yau yana gari kaza yana wa'azi, yau ya je wa'azi ba a tashi ba sai 12 dare, ya dawo miki cikin dare. Kin san me kika aura, da haka sai ki shirye zama da irin yanayin mutum. Sannan malami da yake karantawa dole ki haƙura, yana iya tashi da daddare, kina buƙatar sa, shi kuma yana buƙatar littafi. Akwai wadda idan yazo yana karatu sai ta ce wai har yanzu baka gama haddab bane, ta rufe littafin ta sa ta zo, sai ya ce mai omu wancan littafin, ita tace gaba ɗaya hira su mallan littafi kawai take daukowa ta je laburari ta dauko ce bude shafi kaza duba kafin a farga karfe 2 da rabi ta yi na dare tace ni ba ni ne malama mai wa'azin ba amma ni nake tada karatun gaba ɗaya ana nan ana ta tare ilimi ni kuma an danne mu hakkina to anan muna kira ga malamai su ma su ji tsoron Allah su bawa ainihin wato matan su hakkin su a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ba mu kissa a tsakanin Abu Darda'i da kuma Salman manzo Allah ya kulla alaka tsakanin Salman da Abu Darda ga abin da ya faru wata rana Salmanu ya je gidan Abu Darda sai ya ga Abu Darda'i sahabi ne babba kun ga ai malami ne mai da'awa ne mai wa'azi mai karantarwa sahabi annabi ne da shi Salman ya je gidan Abu Darda'i sai ya ga matar Abu Darda'i ita ce Ummu Darda'i sai ya ganta mutabazzila bata yi kwalliya ba bata yi ado ba bata gyara gashi ba bata yi sa turare ba bata yi kaza ba bata yi kaza ba sai ce ke ya na ganki haka kamar ba ta aure ba Allah ji dan Salman da zai zo wannan zamanin yabo gidajen mata zai sha mamaki yau mace nawa ce take zama a gida ta chaba kwalliya wa mijinta tayi ado guda nawa ne ki ga mace tana rayuwa daga ita sai dan zani a kirji ba gyaran gashi ba gyaran kaza wata fa zuwa tayi ta mika wa mijinta wani abu za ta mika mai da ta karce shi da farce sai jini kar ta yace kai reza sai ta ce ba reza ba ne ina kike ba ta yake farce kin ga wani akwai matsala akwai matsala wata zuwa yayi mijinta ya ga gashin kanta ya dankare ya dankare har ya fara wani tufka tufka sai ya dauki kudi 200 ya jefa mata ce ta ci kike biki dake kitso karki yadda in dawo gidan nan in tarar baki kitso ba wai ashe yanzu akwai matan da kitso ma ba kwa iya yi sai mai gidan ku ya ce ku kitso lalacewar ta kai haka Salman ya ga abu ya ga Ummu Darda'i a cikin wani yanayi da bai kamata a tarar da matar aure a wannan yanayi ba yace mali ra'aituki mutabazzila ya na ganki babu ado ba kwalliya sai Ummu Darda'i tace akhuka Abu Darda abokinka dan uwanka Abu Darda malahu sha'anin fil nisa'i malahu haja ba shi da wata bukata laysa lahu hajatun fid dunya a duniya bai da wata bukata ma'ana tana nufin Allah ya hada ni da mijin da shi ba ruwan sama da mace baya kula ni harkar karatun sa kawai yake da sallah da azumi shikenan a akai abinci aka kawo da Abu Darda'i da Salmanu sai Abu Darda'i yace Salmanu bismillah kace sai Salman sai ya ce Abu Darda'i kace mana sai ce ni azumi nake yi ashe Abu Darda'i shi kullun azumi yake to ina hakkin matarka nan ka dauke mata kewa kamar ta kaza shi azumi yake yayyayi ya ci shi kuma Salman ya ce ma ana bi akilin hatta taakula ni bazan ci abincin nan ba wallahi sai ka ci abincin nan yasa ya karya azumin ya ci abincin dare yayi kawai sai Abu Darda'i aka ji an kama alwala tun daga farkon dare ya kama alwala ya kama sallah sai karatun Qur'ani sai sallah sai karatun Qur'ani sai sallah sai shi Salmani sai yace da shi kwanta yana nufin ka je ka kwanta ka bawo iyalinka haƙƙi ya dan kwanta da ya ga kamar Salman yayi bacci sai ya dade mikewa Salman ya gane cewa wannan mutumin fa shi fa kullun haka yake da ranar azumi da daddare sallah to ya labarin matarsa sai matar ta ce to me ya amfanin ne masa ado da kwalliya tunda bai da wata bukata ta ina zaune dai ina dafa masa abinci ina masa hidima wannan abinda Abu Darda yayi ba daidai yayi ba kamar yadda Salmanu ya gaya masa yace ya kai Abu Darda ka rinka ware lokaci na iyalinka da daddare ka rinka ware lokaci na sallah da daddare ka rinka ware lokaci na gangan jikinka na hutawa da daddare da rana ma iyalinka suna da haƙƙi akan ka ubangijinka yana da haƙƙi akan ka gangan jikinka ma yana da haƙƙi akan ka ka zo kai ta'azumi kullun kana barin kanka da yunwa a kullun kullun yace da shi inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu ka bawo kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ya tashi je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi kaji kaji ya rasulullahi abin da ya faru tsakanina da abokina Salmanu da ka da mu da shi wai kaji abin da yace manzo Allah sai yace sadaqa Salmanu abin da Salmanu ya gaya maka yayi gaskiya to anan wannan yana nuna mana cewa duk ilimin mutum duk karatun mutum matukar yayi aure to akwai haƙƙin iyalinsa a kansa akwai haƙƙin ya zauna da matar shi to amma muna kira ga matan malamai da matan ɗaliban ilimi matan limamai matan masu da'awa dole ku yi hakuri da su saboda akwai nauyin al'umma a kansu lokaci bayan lokaci kuma alhamdulillah idan an tunatar da su an ce musu Allah ya ce annabi ya ce to za su bayar da wannan ainihin wato haƙƙi Allah zai iya zaraban ki da miji na gaba shine mai mummunan hali sayyi'ul akhlaqi malama akwai mijin da bai da kirki wata tace mun malam miji na bai da mutunci nace haba ke ku hajja tace wallahi bai da kirki bai da kirki malam nagaji malam nagaji nace ki hakuri tace malam nayi hakurin nagaji me yasa ba a ganin dariyarsa a gidansa in kin ga yana dariya to a cikin abokanansa ne lokacin da suke hira har ihu yake ha amma a matarsa wai abokanansa sun ce masa in ka zo gida kana yi wa matarka dariya tana kallon hakurinka wai za ta raina ka har yanzu akwai maza masu gajeren tunani irin wannan tunanin kun manta abinda manzo Allah yake da nana Aisha kun manta abinda manzo Allah yake da hira da matan shi kun manta abinda manzo Allah sansa har guje fa ba wai dariya ba guje kun zan gudu tsere da tsere manzo Allah yake da nana Aisha a gidan shi akwai wanda wallahi malama in ya zauna yanda kike san shugaban kasa yana ba wa soja umarni haka yake bai sakin fuska tashukku dokon ni sara ba aikin sa kenan hajiya kina jina kin san cewa akwai mijin da in ya dawo daga kasuwa ko daga wajen aiki da gudu ake shiga daki ana kuya yara suna tsoron sa matar gida na tsoron sa in ban ne miki bukuke duki da wajena yana fada sayyi'ul akhlaqi baya girmama iyayenki baya ganin mutuncin su yanzu zai sayyi'ul akhlaqi kenan kamar dokar Allah ta aure akan matar shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir kikkiawan koyi ya kasance gare ku dangane da ainihin wato annabi ga wanda yake neman gamuwa da Allah ranar kiyama lafiya yi koyi da annabi manzo Allah mutum ne mun basit yana sakin fuska a gidan shi nana Aisha tace annabi yana mana tankade nana Aisha tace annabi yana mana wasa nana Aisha tace annabi yana mana raha nana Aisha tace annabi yana hira nana Aisha tace annabi yana mana dariya kai yanzu haka kike wa matarka to Allah ya jarabe ta tace wallahi mala magana dai mu zauna inuwa ɗaya da shi yau shekara ta 20 da mai gidana ba mu taba zama mai zaman hira da shi yaya yara ya akai ba shi kullun yazo gida doka yake kafawa da fada ku nace yanzu hajiya shekara 20 din nan har ku tace wallahi haka na rayu da shi yaya zan yi da shi yanzu wannan mijin bai zalunci matarsa ba. Manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce riwayar Imam Tirmidhi da Ibn Majah, khairukum khairukum li ahli, mafi alheri a cikin ku shine mai kyautatawa iyalinsa. Yace wa ana khairukum li ahli, ni ne nafi ku alkhairi dangane da ainihin wato kyautatawa iyalina. Annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama yana bawa iyalinsa su ci, yana ba su su sha, yana zama ya hira da su, yana zama ya kyautata musu. In takaice muku zance, annabi har zaka mata su yake unguwa, mata za ta je unguwa ya raka ta. Akwai wanda yace matarsa wai yana da mota, yace wallahi baki saki shiga motata ba. Tace tace mai gida me ya amfanin motar ka in ban shiga na shakata na more ba, wallahi sai dai dauki abokanansa. Tace mallam idan zan je unguwa sai dai in hau keke na fef, sai dai in hau machine, amma ya kai ni unguwa da motar sa baya yi, sai dai ya dauki abokanan shi. Sayyul akhlaq, idan an bata masa baya yi da wasa, zagi, cin mutunci. Akwai mai duka, akwai case din da aka kawo mana, aka ce mallam in an masa laifi duka kashi. Akwai matar da ta kira take cewa mallam in ya fara duka nan sai ya zuba min da jini. Sayyul akhlaq, Allah ya jarabe ki da miji mai duka. Manzo Allah yake cewa laysa ulaika bi khiyarikum, masu dukan matan su a cikin ku ba su ne zabako ba. Annabi yace yanzu ɗayan ku zai zo ya daki mace kamar yana dukan bawa, kuma yazo ya neme ta da daddare baya jin kunya. Akwai mai zagi, wallahi akwai matar da tace mu mallai in ya tashi fada sai yace Allah ya tsine miki albarka. La ilaha illallah, nace wace irin rayuwa? Nace to ya za ya ji dadin ki tunda Allah ya riga ya tsine miki albarka? To kai addu'a kace Allah ya tsine mata albarka, ta haifa maka yaya, tsinanniya ta haifa maka yaya, kana zama da tsinanniya, kana zama da la'ananniya. Irin wannan dabi'u, dabi'u ne da ba su da kyau. Kuma ina faɗa saboda iyayen mata, yaya kina da yarinya budurwa, lalle karki bayar da yarki ga wani namiji sai kin gama bincike akan sa daka da waje. Wallahi akwai wanda zai zo miki da riga mai kyau, da mota mai kyau, da abin sha'awa, amma halinsa bai da kyau. Ga kaurecewa mata, sayyul akhlaq. Wata tace mallam ni nake bin sa, nayi wanka, na sa turare, nayi kwalliya, na gyara jiki, nayi kaza, sai dai yazo rufe kofar sa, in tabga kofa sai tsaya ina jira ba zai bude kofa ba. Tace wallahi mallam yakan iya kwashi shekara bai kula da ba. Akwai matar da tace shekara hudu tsakanina da mai gidana. Akwai matar da tace shekara bakwai bai kusance ni ba. Akwai matar da tace yau shekara 20 ba mu hada shimfiɗa da shi, amma fa ana zaman auren. Sayyul akhlaq, miji mai mummunan dabi'a. Wallahi mata suna hakuri mallam, mata suna hakuri. Akwai matan da mallam in za su baka labarin yanda suke rayuwa da mazajensu, wallahi sai ka tausaya musu ka ce da ma ba su yi auren ba. Da haka muna kira ga mazaje, ku ji tsoron Allah, ku kyautatawa matanku, ku kuma mata kuma ku kyautatawa ainihin wato mazajenku. Akwai miji mai raina matarsa, akwai miji mai neman laifi, baki da daraja, zai iya zaginki a gaban ƴaƴanki, zai iya cin mutuncinki a gaban ƴaƴanki. Akwai mijin da aka samu duka yake wa matarsa a gaban yaranta. Tace mallam haka zai sa ni a gaban ƴaƴana, ya dake ni na sha kuka na yarana su ce mamaki ya hakuri. Wallahi wannan ba mutumin arziki bane, wannan mijin ba dan kwarai bane. Kuma ke karki yadda ki bari ya dake ki, da yazo zai dake ki, ki ruga ki nemi kofar gida, dauki hijabin ki ruki wada kwarai kuwa. Tace a wallahi ba zan iya jure duka ba, ba laifi bane. Wata tace mallam da yazo yana fushin nan, in ya fara fada na san hannu yake kaiwa, sai in dan lallaba kaman zan kama ruwa, lab lab lab, in na shiga daki sai in sa sakata. Tace amma saboda bala'in sa mallam bakin window yake zuwa, tik tik tik, ki bude dan abu kadan ki.
a bakin window tace wallahi in na bude duka na zai irin wannan shine fa gidan malam Bahaushe ba platin ba mutuntawa ba kimanta akwai wanda shi kuma komai aka mai laifi wata tace in ka ajiye cokali anan sai ce dan me zaki ajiye anan in ka ajiye takalmi anan sai yayi magana akwai mijin da baya iya hakuri duk abin da ya gani sai yayi magana to ka taba zama da mutum bai saba maka ba kamar yanda gangan jikinka kana hakuri da harshenka kana hakuri da bakinka kana hakuri da kaza dinka to dole ya zamanto ka zama mai hakuri ne da matarka an bata annaba gidan shi ga misali annabi yayi hakuri an bata masa a gidansa nana Aisha tayi wa annabi laifi nana Zainab ta aiko da abinci a gidan nana Aisha a ɗakin nana Aisha a ranar girkin nana Aisha nana Aisha ta sa hannu ta buge kwanon abincin ta barar da shi amma annabi dariya yi ce ha yace gharat ummukum mahaifiyarku ummul mu'minina ta yi kishi haka ya warware matsalar cikin lumana ba tare da ainihin wato zargi ko baci ko zagi ba yanzu in ke ne kika zubar sai ranki da mari fa zai kwashe ki da mari ya zubar da ki mata annabi sallallahu alaihi wasallama sun aiko masa da sako ta hanyar nana Fatima cewa ya annabi ka ji tsoron Allah akan nana Aisha ki duba fa yana matsayin annabi ka ji tsoron Allah kun san me yasa sahabbai ne wai in za su aiko kyauta sai su bari yaushe ne nana Aisha take girki sai su aika a ranar yaushe ne annabi yake ɗakin Aisha idan za su aiko wani abu sai su aiko a ranar wannan abin ya kullaci matan annabi suka ce wai dan me yasa ake musu haka dan me yasa ake musu haka suka aika nana Fatima cewa wai ta gaya wa annabi Allahu akbar mata kenan wai ta gaya wa annabi wai ya ji tsoron Allah akan harkar nana Aisha yaya aka ware ta ita ake turo mata da sako idan annabi yana ɗakin ta kaga Allah ya nuna musu ba haka bane bai ma san ana yi ba amma yanzu ya ji ya zage su ya ji ya musu fada ya ji ya musu kaza ya musu kaza bai yi ba da haka mu koyi rayuwar aure da kyautata zamantakewa tare da ainihin wato mazajenmu mu zauna lafiya mijin ƙarshe da zan tsaya a kansa da Allah zai iya jaraban ki shine marowaci mai rowa ba kwa san miji mai rowa na sani yawa ba kwa so na sani kun fi san mai bayarwa mai bayarwa wanda zai ci ko aljihunsa da abubuwa a zanzara ba zai magana ba yana daga cikin mummunan hali ɗabi'a mara kyau shine ruwa Allah ya ce man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun manzo Allah yayi addu'a cikin hadisi yace Allahumma qini shuhha nafsi ya Allah ka kare ni da ruwa a karan kaina annabi yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kada ya sa ya zama shi mai ruwa ne akwai mijin da baya iya ciyarwa saboda ruwarsa baya iya daukan nauyin suturarki saboda ruwarsa baya iya gyara miki gida saboda ruwarsa baya iya baki abinci mai kyau saboda ruwarsa baya iya baki kudin makaranta saboda ruwarsa ba iya cin abinci mai dadi a gidansa saboda ruwarsa abinda ya dame shi ya tara in ya riga ki mutuwa ina miki murna zaki samu 1 bisa 8 insha Allah mai kauri na karo wasa zaki miki amfani bayan ya mutu in ko kika riga shi mutuwa to I am sorry ya gama da ke Allah ya sauke annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa mu ciyar da na kusa da mu yasalunaka madha yunfiqun Allah ya gaya mana kai kul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabin duk abinda za ku ciyar na dukiya ko arziki ko wani alheri kula da iyayenku kula da na kusa da ku dan Allah akwai wanda yake kusa da kai sama da matarka to me yasa namiji zai yi bakin cikin ya sayo matarsa atamfa me yasa namiji zai yi bakin cikin ya sayo matarsa abinci me yasa namiji zai yi bakin cikin ya inganta rayuwar matarsa
akwai matar da tace malam bana iya zuwa unguwa saboda bani da suturar da zan sa tunda mai gida na ya aure ni sama da shekara 30 bai taba dinka mu a tamfa ba akwai matar da wallahi turaren da za ta sa a jikinta tayi kwalliya babu mun sani akwai matan da suna hakuri suna rayuwa da irin waɗannan mazaje kawai sai mu ce da ku Allah ya muku albarka kun bi dokar aure kun yi hakuri insha Allah kuma ku ne da nasara amma annabi sallallahu alaihi wasallam an ga mana yuti ata'a man la yakhsha al-faqra yana bayar da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci manzo Allah ya ce ciyar da iyali sadaka ne lada ne hatta lukma taj'aluha fi imra'ati na loma abinci da zaka ciyar da matarka ta ci a bakinta wannan lada ne sutura in kai wa matarka akwai lada dan kunne in ka sayo wa matarka akwai lada takalmi idan ka sayo wa matarka akwai lada turare in ka sayo wa matarka akwai lada abinci mai kyau ka ba wa matarka akwai lada wurin zama mai kyau ka ba wa matarka akwai lada ka inganta mata rayuwa akwai lada ka kai ta hajji akwai lada ka kai ta umra akwai lada ka tafi da ita ingila akwai lada ka je da ita america akwai lada kuka fita shakatawa akwai lada ka faranta da matarka akwai lada taimakon iyali ba aikin banza bane amma shin mazan mu sun san wannan wani abokanansa sun fiki cin moriyar dukiyarsa haka ne ko ba ka bane wani abokansa ne nesa sun fiki cin moriya ko kin san cewa akwai matar da in tana neman mijinta ba ta wani abu sai ta kama kafa da abokin mijinta sai ta bugawa abokin mijinta ta ce ka lallabi mutumin ka ce min kaza yazo ya kara aure ba zai kula da ke ba saboda muguwar ruwa amma kar ki manta amaryar nan an mata akwati 15 an mata atamfofi guda kaza an mata kaza sababbin kaya sababbin komai ga kudade za a ta tura mata ke kuma da yau kin shekara 10 ko 7 ko 4 ko 5 ya gajiyar da yake ya tara miki gajiya amma daidai da ya baki atamfa 2 3 4 5 da zaki dan shiga ki kwalliya ta biki da zai bayar ba wani an yi magana ce yau hakki ne waran bayar ba tace yanzu mai gida a zo bikin nan ba ni da atamfar da za a zo an min kishiya ba ni da kayan da zan sa in fito ciki in fita kunya kai ma a zo a ga matan matarka tana cikin ni'ima ai alheri ne gare ka ba zan bayar ba sauke ta ido kaza kaza ai wacce amarya ce ke kuma tsohuwa ce kin zama tsohuwa kin zama kwallon mangoro kwallon mangoro in an sha an gama me ake jefar da ci ake da haka yanzu tunda kin tara masa baby kin tara masa ummi kin tara masa fati kin tara masa momi kin tara masa musa kin tara masa ibrahim yanzu amfanin ki ya kare wannan rauni ne to amma ina bada hakuri ga matar da Allah ya darbe ta da mijin da yake da irin wannan dabi'ar me shawara ta karshe ki nemi sana'a kar ki kashi auren ki hakuri saboda albarkacin ƴaƴanki ki nemi sana'a ki nemi yaddewan mijinki saye da sayarwa abinda bai miki ba sayo da kudin ki ki siya idan kina da dan uwanki mai hali ya taimaka miki koye kudin ki ba sai kin gaya masa an baki ba dan zai iya karbe naki ya cinye shi bai bashi naki ba idan ya baki dama ki aiki ki je ki aiki yi amfani da kudin aikin ki ki sayi kayan kwalliya ki canja atamfa ki gyara zanin gadanki katifa ki ta mutu ki canja sabuwa ki nemi izini ki gyara dakin ki babu komai dan mace ta kashe kuɗi a gidanta na aure ba ta yi asara ba idan Allah ya darbe ki mijin da baya bayarwa to lalle 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 sai kin yi hakuri matar Abu Sufyan ta ce ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun shahiha la yu'tini ma yakfini wa yakfi baniya Abu Sufyan mutum ne mai rowa subhanallah ta faɗa wa annabi tace mijinta yana da rowa tace baya ba da abinda zai ishe ni ya ishi yayana a ashe ana samun mazajen da ba sa iya daukar nauyin yayansu a koro yaron ki a makaranta yana da kuɗi ba zai biya ba wannan yaron ki ya tsage yana da kuɗi ba zai gyara ba
kujerin falon ki sun lalace, yana da kuɗi ba zai canja miki ba, amma zai dauke ki kije gidan abokanansa, matan abokanansa suna cikin yalwa da wadata da rufin asiri, amma ke ba ki isa ki yi bakuwa ba, kina jin kunyar ki yi bakuwa a gidanki. Saboda me? Saboda gidanki bai da kima, kayanki sun lalace, ga kuɗi kuma Allah ya ba mai gidanki amma baya iya kashe miki. Rajul shahih, mutum ne mai rowa. Tace shin ina da laifi idan na dauka a cikin dukiyarsa abinda zai ishe ni da dukiyarsa da ni da yayana? Annabi ya ce babu laifi, khudhi min malihi bil ma'ruf, ki dauka daga cikin dukiyarsa ki yi amfani ta hanya sananniya ba tare da keta ko mugunta ba. Mijin da baya bada ciyarwa, in aka tarar da kuɗi a aljihunsa a dauka a siyo abinci halal ne. Mijin da baya bayar da sutura, ba laifi bane idan aka samu aljihunsa aka dauka ba sata bane, saboda ai matarsa ce ta yi masa, ƴaƴansa ne aka yi wa shi, yazo yayi wani yazo yayi ya ci ya ci ya ci ya koshe ce kai miyan nan tayi dadi yau, ya ji kaji ya ji abubuwa, yace ina kai ka samu abun nan? Tace hin kai dai bari. Daga baya tace aljihunka na diba da yi maka. Allah ya raba mu da maza masu ruwa. Ku yi hakuri ban fara da wuri ba, abubuwan suna nan da yawa amma babu lokaci. Abinda na faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda ne kuskure ko tuntuban harshe, ina neman Allah ya yafe mun, kuma Allah ya ba ku hakuri. Duka waɗannan mazaje ba wanda nake a rabu da shi cewa na yi hakuri, a yi ƙoƙarin a samu sulhu a gyara. Idan kuma zaman ya gagara, gyaran ya gagara, to ba laifi idan an nemi a rabu da shi a cikin wannan aure. Abinda na faɗa daidai, Allah shi ba mu lada. Na kuskure ko tuntuma harshe, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.